الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah kamu yau Alhamis 30 ga watan Jumadal Ula, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442, kuma yau 14 ga watan 1 miladiya 2021. A wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun wannan littafi na Tazkiyatul Janan bi ikhtisari akhlaqi hamalat alquran, wanda asali littafin nina babban malami al-Imam al-Ajurri Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri alayhi rahmatullah, wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijira annabi sallallahu alayhi wa sallam. Wannan zai zama majlisin mu na uku da izinin Allah. Mun fara bayani akan al-matlabul awwal sharaful qur'ani wa maqasid tanzili, darajar al-qur'ani da kuma manufofin saukar da shi. Dan me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafin sa Al-Qur'ani mai girma? Mun fadi wasu daga ciki, samu tashi thumma wa'adahum ala tilawatihi wal 'amali bihi. Daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayin sa alƙawari ala tilawatihi, akan in sun karanta shi, wal 'amali bihi, da kuma yin aiki da shi. Ba mujarradin tilawa ba. Shi yasa can da Allah madaukakin sarki ke cewa alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, malamai suka ce yatlunahu ay yattabi'unahu, yatlunahu haqqa tilawatihi ay yattabi'unahu haqqa tiba'ihi, wanda muka ba su littafi suna bibiya alqur'ani gaskiyar bibiya, suna karantawa, suna sanin ma'anoni, sannan suna aiki da abinda alqur'ani ya hukunta. To wanda ya karanta alqur'ani kuma ya aiwatar da abinda alqur'ani ya yi umarni da shi, to Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wasu alqawarra. Abu na farko, annajata minan nar, tsira daga wuta. Mutumin da ya riƙe alqur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alqawarin zai tsare shi daga shiga wuta. Hadisi kyakkyawa, al-Imamu Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, law kana al-Qur'anu fi ihabin faj'ila fi an-nar lama ahraqathu, da za a sanya al-Qur'ani ya zama a fata sai a jefa shi cikin wutar jahannama, to wuta ba za ta ci shi ba. Malamai suka fassara cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, duk mutumin da ya karanta al-Qur'ani ya yi aiki da shi, to wuta ba za ta ci shi ba. Wuta ba za ta ci mutumin da ya karanta alqur'ani, ya haddace shi, kuma yana aiki da abinda alqur'ani yake hukuntawa ba. Wuta ba za ta ci shi ba. To kun ga wannan kenan. Amma sharadin ba kawai karantawa ba, dole sai da aiki da shi. Domin mutum na farko da wuta za ta fara kalaci da shi shine mahaddacin alqur'ani. Allah ya tsare mu. Allah subhanahu wa ta'ala zai tuna mishi ni'imar da ya masa ta bashi hadda alqur'ani da iya karanta shi. A tambaye shi a ce, dan wa kai haddasa, dan wa kake karanta shi? Ya ce, dan kai. Mala'iku su ce, ƙarya kake yi. Qara'ta liqala qari'un wa qad qila, kai ne dan a ce kai malami, kai mahaddaci ne, kai mai karatun qur'ani ne. To kuma a riga an faɗa, a riga an biya ka. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u kina liman nurid, an gaggauta masa an bashi sakamakon sa a duniya shikenan an yabe shi in musabaka ya rikaye na daya an bashi mota an biya mai makka ya je haji an bashi gida an bashi kaza an ci shine gurdan shekara an nada masa rawani ya gaisa da sarkin musulmi ya gaisa da shugaban kasa shikenan amma in yi aiki da shi to aiki da qur'ani na hukunta masa ba zai yi irin wannan dabi'ar ba to abu na farko kenan Allah yayi alƙawari duk mutumin da ya karanta alƙur'ani yayi aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai tsiratar da shi daga wuta wadukhula ila aljannati abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya masa alƙawarin zai tsirar da shi a zai sa shi a cikin aljanna domin idan mutum bai shiga wuta ba mu sai ne akwai kuma fa inda Allah zai iya aje shi ba aljanna ba wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bi simahum karshe ne Allah ya ce lam yadkhuluha wa hum yatma'u zai iya yiwa mutum bai shiga wuta ba amma bai shiga aljanna ba akwai ashabul a'raf wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bi simahum eh asaman a'raf akwai mutanen da Allah ya aje su suna gane kowa da alamar shi suna gane yan aljanna suna gane yan wuta sai Allah madaukakin sarki idan yana sanya bata musu rai sai ya karkatar da fuskokin su zuwa ga yan wuta sai ce rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin sai ya Allah kakka hada mu da waɗannan azzaliman amma kuma me in ana Allah yana son ya faranta musu rai ya sa musu kwadayin aljanna sai kuma a karkatar da su su kalli yan aljanna kikina karshe dai Allah zai sa su shiga cikin aljanna amma a farko ba za su shiga ba to kun ga tashin farko mutumin da yayi karatun Qur'ani ya iya shi yayi aiki da shi to Allah ba zai sa shi a wuta ba sannan bayan ba zai sa shi a wuta ba al-a'raf za a aje shi ba za a sashi a cikin aljanna summa nadaba khalqahu idza hum talaw kitabahu daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya nema a wajen bayinsa shine nadaba ai talaba ya nema daga bayinsa idza hum talaw kitabahu in har suka karanta alqur'ani ko za su karanta alqur'ani to ga ababan da ake bukatar shi an ya tadabbaruhu shi tadabburinsa abinda ake ce ma at-tadabbur shine an-nazru ila aqibati al-amr kallan ne karshen abu shine tadabburi yanzu misali kin zo zaki tsallaka titi sai ki hango mota ta zo a guje to tunanin da zaki tsaya kina yi yanzu idan na shiga titin nan zan iya kaiwa kafin motar nan ta zo inda nake to tadabburi sunansa domin me tanzurina ila aqibati amrici kina tsayawa ki ga me ya sakamako me karshen abin da zaki kai to in aka ce tadabburul qur'an ana so mutun ya kalli ayoyin yi musu kallon tsaf yi musu tunani mai zurfi sai ya gane Allah subhanahu wa ta'ala yake son a yi idan an karanta waɗannan ayoyin shi ne tadabbur afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwali aw lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkiru afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلم يدبر القول ألا شيء بس قيا سنقل مغنغ مبني قيا سنقل لي أكي سنسي بايا سنقم كارنتاس سنجي مغنغ نم سنسن بسرس أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين koko dan abin da yazo musu bai zo mai iyayensu na farko bane aw lam ya'rifu rasulahu koko basu san annabin nasu bane manzon da aka aika musu fahum lahu munkirun shi yasa suke masa shi Allah kuma yace afala yatadabbaruna alqur'ana wai ba za su tintintini suna kallon me ake son su yi idan sun karanta alqur'ani bane walau kana min indi ghairi llahi da alqur'ani ba daga Allah yake ba la wajadu fihi ikhtilafan katira to da sun samu sabani sabani ne yawa da cin karwa a cin alqur'ani amma daga Allah yake afala yatadabbaruna alqur'ana Allah ya sake yin tambaya tambaya ta kin abin da ake aikatawa afala yatadabbaruna alqur'ani wai ba za su tsaya su tintintini bane game da alqur'ani am ala qulubin aqfaluha kuku an sanya mazukata makullai ne an kukulle su shi Allah ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun ai littafin alqur'ani littafi ne da muka saukar maka da shi mubarakun kuma littafi ne mai albarka liyadabbaru ayati dan su tsaya su rika kallon me ake son su yi bayan sun karanta ayoyin sa su tsaya su tintintini game da ayoyin alqur'ani to abu na farko ce nan idan an Allah ya so kada alqur'ani dan ai tadabburin sa nabiyu wai tafakkaru fihi biqulubihim sannan su rika tunani a game da ayoyin Allah alqur'ani fi biqulubihim da zukatansu sun ya rika ji a zuciyarsa wannan fa maganar Allah ce wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi fifikon maganar Allah akan maganganun da ba na Allah ba to kamar fifikon Allah ne akan halittunsa to daka lokacin da mutum yake karatun alqur'ani fa ka'annama khataba ar-rahman bil kalimi inji hasis al-hakimi ce kamar mutum yana magana da Allah ne kai tsaye kamar mutum yana magana da Allah ne to ya tsaya yana wannan sannan na uku wa idza sami'uhu min ghayrihim ahsanu istima'ahu sannan idan suka ji wani na karanta alqur'ani to su kyautata sauraron fa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum turhamu fa idza quri'a alqur'anu idan za a karanta alqur'ani kinga tun kafin a fara karantawa kenan fastami'u lahu to ku saurara alqur'ani ku saurara ku ji wa anfitu kuma ku shiru al-istima'u ma'a al-infat a saurara ai shiru a saurara abinda alqur'anin yake fada ba Allah bai ce fastasma'uhu ba sai ce fastami'u lahu filin istama'a yana zuwa yi ta'diya ko da lamu a ce fastami'u lahu sannan kuma yana zuwa da ila istama'a ilayhi ana zuwa shi to da ka ko a ce istami'u lahu ko istami'u ilayhi to sai Allah ya zabi sai ya ce fastami'u lahu wannan lamun din kaman ana nufin mutum ya dauki kanshi ya ba qur'ani domin lamun ce asalin abin da take fa'idan ta wato fidul milk mallaka wato fa idza quri'a alqur'anu idan za a karanta alqur'ani fastami'u lahu ku dauki sauraron ku ga baki dai ku ba alqur'ani shine fastami'u lahu ij'alu sama'akum aw sama'akum lilqur'an ku sanya jinku ya zama ne ya zama ga qur'ani kar ku saurari wani abu in ba shi ba a lokacin da ake karanta shi sai kuma aka kara sai aka yi nannage sai aka ce wa ansitu lahu wa ansitu kuma ku shiru al-infat mutum ya zauna bai magana shine infati amma suka ce ba zama ba ka magana kawai ba a'a ka yi shiru domin so kake ka gane wani abu shi kuma al-infat yana da bambanci da as-samtu as-samtu da as-sukut mutum ya zauna haka nan kawai yana karanta wasiƙar jaki bai san abin da yake saurara ba ba wani abu yake son ya gane ba amma idan aka ce an fata al-insat to kai shiru ki shiru da niyyar ne da niyyar fahimtar wani abu to yanzu ga ya can an ce fastami'u lahu sai aka ce wa ansitu وأنسي توقيشو ونئري الإنصات الصمت أو السكوت لجرد الفهم أصورا رأيشو دنبا أبهم شو ونأب wannan ayat tana da muhimmanci sosai da mun tsaya mun fahimce ta to ba za mu sa karatun alkur'ani ko mu rika surutu ba ba za mu ji wani yana karatun alkur'ani mu rika magana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbansa alkur'ani ya tace fa ka annama ala ruusihim at-tayra kama an dora musu tsuntsaye ne a kawunan su suna gudun su ajna taharruki fa taqiya tsaye irin waɗanda ba su yadda da mutanen nan ba kamar kanari wanda da mutum yayi mafi karancin motsi to zai za su gudu su bar mutum to kamar an dora musu waɗannan tsuntsayen a kawunan su haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke sauraron manzon Allah sallama shine yuqri'uhumul qur'ana a lokacin da annabi suna yake karantar da su alqur'ani to shine ahsanu istima'ahu kun ga wannan mas'alar ta al-istima' gabaki ɗayan ta muna da matsala a cikin ta kuma Allah subhanahu wataala ya zargi waɗanda ba sa da husnul istima wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu alladhina utul ilma madha qala anhum sallallahu alaihi wa sallam ulaika alladhina taba'a Allah ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum idan suka zo ba za su saurari abin da ake faɗi ba sosai fikhul istima yana cikin matsalolin mu a yau kuma har ƴaƴan mu ba ma koya musu a lokacin da zaki aiki yaro zaunar da shi ya kamata ki lissafa mishi abin da za amma sai ki zo kina mishi magana ki ma kina ma mutum bi magana a lokaci da dauko min bokiti ce kai je kaka siyo min ashana sai wanda kika ce je dauko bokiti sai je dauko miki cokali shi kuma wanda kika ce je siyo miki ashana sai je siyo miki alayyo ba husnul istima ɗaya daga cikin malamai yana ma ɗansa nasiha yana cewa ya bunayya ta'allam husnul istima kama da ta'allamu husnul hadith yace ka koyi kyakkyawan saurare kamar yadda kake koyon kyakkyawar magana to bale al-istima'u ila kitabillah al-istima'u ila kitabillah sauraren littafin Allah subhanahu wata'ala yana da wani matsayi na musamman da sauran maganganu ba su da shi wanda ba su buƙatar irin wannan sauraron so da kuma kyautata saurare a lokacin da muke makaranta kada ki saki ai wata fassara ki ce ai ke lokacin da ake fassara ma baki ji abin da aka ce ba kada ana wani bayani hankalinki ya tafi ki zo ki ce a ai ke baki ma san bayanin da aka yi ba a lokacin yana da kyau matuƙa sosai humma a'lama khalqahu daga nan sai Allah madaukakin sarki ya sanar da halittunsa anna man talal qur'ana duk wanda ya karanta alqur'ani wa arada mutajarata maulahu alkarim kuma yayi nufin yin kasuwanci da Allah majibincin al'amuransa alkarim mai daraja me kasuwanci shine ka zuba jalinka wato uwar kudi da niyyar uwar kudinka ta dawo sannan kuma ka samu doriya shine abin da ake ce mishi ar-ribhu asalin abin da mutum ya zuba shine suke ce mishi ra'sul mal ko to rasul mal an mutum yayi abin da ake bukata rasul mal ya tabbata uwan kudi ta tabbata sannan kuma me a samu ar-ribhu a samu riba dan kasuwan da ya iya kasuwanci yana son ya samu me ar-ribhu al-mudha'af riba da taninka riba da taninka dan kasuwa kwararre yana son haka to duk mutumin da ya karanta alqur'ani da nufin ya kasuwanci da Allah subhanahu wa ta'ala fa annahu yubihuhu ar-ribha alladhi la ba'dahu ribhu to Allah zai bashi riba riba da bayan ta ba wata riba da ta fita duk mutumin da ya kasuwanci da Allah subhanahu wa ta'ala na karatun alqur'ani to shikenan Allah zai bashi riba abin da yake nufi yana nufin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur sai ce li wasiyahum ujurahum sai ce wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله كنغا متاقي أكتشينا يتشي وأن تسكي كرن تلتاف الله سبحانه وتعالى sannan suna sallah sannan suna bada zakka daga cikin abin da muka ba su na dukiya to yarduna tijaratan lan tabu fatan su da wannan abu da suke na karatun alqur'ani da sallah da zakka to shine wani kasuwanci suke da ubangiji lan tabur kuma kasuwancin da babu asara a cikin sa lan tabur ay lan tahlik babu halaka a cikin wannan kasuwancin ba dilimi wa kudi ba dilimi wa kudi to sai Allah ya nuna cewa asalin kasuwancin sai shi summa awrasna alkitaba alladina safaina min ibadina sannan muka gadar da alqur'anin nan littafinmu gabayinmu da muka zaba alladina safaina min ibadina awrasna alkitaba muka gadar da littafinmu ga waɗanda muka zaba a cikin bayinmu to amma sai Allah ya ce sun kasu gida uku fa minhum zalimun li nafsihi akwai mai zalunta kansa ga hadda alqur'ani kuma ga tsulasiya ya haddace alqur'ani amma kuma me akwai tsiya taba kidi taba karatu sannan muqtasid shi kuma shine wanda ya tsara farillai abubuwan da alqur'ani ya umarni da su na farillai sai ya tsare amma baya nafila in yi salloli ga baki daya baya asnun ratiba baya qiyamul layli baya tsayuwar dare amma kuma ga hadda shi amma duk farilla ana kiran sallah to yana sahun farko in azumi yazo zai yi azumin farilla amma bayan wannan azumin lafiya shi kalobe da ulsa bai da komai ba zai sake wani azumi ba kun ga muqtasid kenan ya je aikin hajjin sa so dai ba zai take komawa ba in ya bada zakkar sa ta shekara to baya sake kuma fitar da wata dukiya sai ba wani nafila to shine muqtasid shi sabiqun bil khairati bi idnillah shi wanda kuma ya kasance mai rigegeniya zuwa ga me alkhairai da iznin Allah shi kuma shine wanda bayan ya tsara farillai sannan wayo addin nawafil sannan yana karawa da nafilfil yana bada yana nafilfil in yi sallar farilla kuma zai nafila idan yi azumin farilla zai yi azumin nafila idan yi hajji na farilla kuma zai ci gaba da bidiyar aikin hajji yana nafila aikin hajji nafila kuma zai je umara sannan ayyukan alkhairi duk waɗanda ba wajibai ba yana kokarin aiwatar da su to sabiqun bil khairati bi idnillah ke yalla ce zalika huwa al-fadl al-kabir wannan shi ita ce falala babba ka kasance ne sabiqun bil khairat na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce dukkanin su za su shiga aljanna amma ba lokaci daya ba ko ke aka ce zalimu li nafsihi da muqtasid su shiga aljanna lokaci daya zaki ce a bai kamata ba domin muqtasid ya fi zalimu li nafsihi zalimu li nafsi akwai yiwuwar sai ya shiga wuta in yaje jarun ko yaje remedial ya gyara matsalolin sa deficiencies din sa duk suka tafi to daga nan sai a mai da shi shiga aljanna muqtasid shi kuma ana masa fata ba zai shiga wuta ba amma ba zai zama matsayin sa daya da ne sabiqun bil khairati bi idnillahi aljanna ba to kun gani ko to wannan ita ce riba Allah ce yarjuna tijaratan lan tabu suna fatan shi wani kasuwanci da Allah subhanahu wataala kasuwancin da babu asara a ciki kasuwanci ne wanda babu asara riba ce zalla riba Allah ya ba mu sannan wayu arifahu barakatal mutajarati fid dunya wal akhirah sannan Allah subhanahu wataala zai nuna masa albarkan wannan kasuwancin da yayi fi dunya wal akhira a duniya da lahira tun a duniya makarantun alqur'ani baya asara shi dai ba qur'ani yake yi ba ma damar mutum zai rike alqur'ani to ba shi ba asara ba zai taba asara ba ba a ce sai ya zama mai dukiya ba amma Allah zai bashi ne zai bashi barakatul aish zai bashi albarkar rayuwa na farko shine mutanen kirki za su rika masa addu'a duk inda ka bi a rika Allah saka da alheri Allah shirya ma zuriyarka Allah yayi maka kaza to wannan ya isa idan mutum goma za su maka addu'a in Allah bai karbi addu'an mutum tara ba to zai karbi mutum daya sai mutum daya in ga barakatul aish to ya sannan ga natsuwa da mutum zai samu duk mutumin da ya zama makarancin alqur'ani natsuwarsa ba za ta zama daidai da wanda ya zama ba makarancin alqur'ani ba wancan kullun yana magana da Allah natsuwa tana karuwan masa shi kuma wancan yana baga zarbagardar dinsa ina rayuwarsa za ta zama daya to kun ga waɗannan to a dunkule waɗannan sune ababan da Allah subhanahu wataala ya sokar da alqur'ani don su alqur'ani ya zama kariya ga duk mutumin da ya riko da shi a matsayin abin da zai bashi kariya Allah ya sokar da alqur'ani don ya zama shari'a Allah ya sokar da alqur'ani domin ya zama wadata Allah ya sokar da alqur'ani domin ya tsara mutane daga shiga wuta Allah ya sokar da alqur'ani don ya zama haske ga mutane su ga inda ya kamata su bi Allah ya sokar da alqur'ani domin ya zama waraka game da cututtukan da suke cikin zukata Allah ya sokar da alqur'ani domin ya zama tausayi da kuma ƙarin shari'a ga masu imani sannan kuma Allah ya sokar da alqur'ani dan ai imani da shi ya sokar da alqur'ani dan ai aiki da muhkamin sa a halas ta halas a haram ta haram sannan Allah madaukakin sarki ya sokar da alqur'ani dan ai imani da mutashabih mai rikita wanda fassara take da rikitarwa sannan kuma a kula da misalan da alqur'ani ya buga sannan Allah subhanahu wataala ya sokar da alqur'ani in an yi ruku da shi to ba shiga wuta za a shiga kuma aljanna sannan kuma Allah ya sokar da alqur'ani dan ai tadabburin sa a rika tintintini game da shi sannan a rika yin tunani a cikin zuciya game da ayoyin sa sannan kuma idan an saurari alqur'anin daga wani wanda ba kai kake ba ke kike karantawa ba to a kyautata sauraron sa in akai wannan to an kulla kasuwancin da babu asara a cikin sa tsakanin makarancin alqur'ani da Allah subhanahu wataala to wannan shine al-matlabul awwal المطلب الثاني منهج الكتاب ابو نبي da ake neman a sani kafin shiga asalin littafi manhaj al-kitab tsarin da shi al-imam al-ajurri muhammad ibn al-husayn rahmatullahi ta'ala alayhi yabi domin tsara littafin sa kowane malami da ya rubuta littafi to yana da manhajin sa wato tsarin rubuta littafin sa to me manhajin al-imam al-ajuri rahmatullahi alayhi a wannan littafin nasa na akhlaq wa hamalatil qur'an jami'u ma dhakartuhu wa ma sa'azkuruhu insha Allah bayanuhu fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam malan al-ajuri yace jami'u ma dhakartuhu duk abinda na ambata wa ma sa'azkuruhu insha Allah da abinda zan ci gaba da ambatansa in Allah ya so a cikin wannan littafin bayanuhu fi kitabillahi azza wajal qa'idar da na sama kaina ko da ban ci aya bace to kila aya ce na fadi ma'anarta ina jin kun fahimci haka ai a baya wa sunnati rasulihi sallallahu wa sunnati rasulillahi sallama sannan kuma bayanin na cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga na bi shi dama waɗannan sune al-aflan al-aflan al-muttafaq alayhima al-aslan al-muttafaq alayhima sune tuwa su waɗanda akai ittifaqi akan su fa idza qtadaita fa bil kitabi wa sunnati al-mab'uth bil din al-hanif al-tahir idan mutun zai yi koyi to yi riko da littafin Allah da sunnar manzo Allah sama wannan mai tsarki wanda aka aiko shi da littafi wanda ya kasance aka aiko shi da addini mai tsarki wa aslu usuliy alquran dusturi ilahiyyu wa sunnatu ahmad almukhtar li zad waliriy fama yaqdihi maqdiy wa ma yanfihi manfiy ne hikima yana cewa wa aslu usuliy alquran yace asalin tuwasin da nayi ruku da su alqur'ani shine alqur'ani dusturin ilahiyu shine tsarin rayuwa ta kuma daga Allah yake shi yace wa sunnatu ahmad al-mukhtari li zadun sannan kuma sunnar manzon Allah sama ita ce guzirina wali riyu kuma da ita nake rayuwa domin ita ce ruwana da zan sha in koshi in kurkish kama yaqdihi maqdiyun wa ma yantihi mantiyu abinda alqur'ani da sunna suka tabbatar suka yanke to shine yankace abinda suka kora kuma ya koro to kun ga waɗannan kenan sannan wa min qawli sahabatihi radiyallahu anhum sannan kuma abu na uku shine zan kawo maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawlus sahabi hujjatun ma lam ko او مغنى صحابي وجاتي ما لم يخالف وما لم يخالف غيره صحابي اذا يفدي مغنى با سامو وند يسابا متى با اчин ين وانت صحابي تو تا زما حجه شيني شان الامام ابن البر يكي تشوا ثم الصحابه عند فقدك سنه فاولاك اهل نوح واهل بصائر شي sannan maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin sahabban manzon Allah sama sune ahlu nuh sune ma abota kaifin tunani wa ahlu basairi kuma sune wadanda Allah ya ba su kwakwale na musamman to maganganun da al-imam al-ajuri zai kawo su a cikin littafin nan ko dai su kasance suna cin alqur'ani mai tsarki ko su zama cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma na uku su kasance da maganganun sahabbai وسائر العلماء ده كما سوران معلمات شيء اجماع امتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الظاهر كاغا مغانغانون معلمي كين سو مغانغانون معلمي فسروري ني نا القران ده سنه ده كما مغانغانين صحابه وانا اذكر منهما حضرني ذكره ان شاء الله sannan zan ambaci abin da yazo min ne na iya tuno shi a lokacin da nake rubuta littafi wani abin da zai burge mutun da malaman mu magabata shine mafi yawancin littafan da suke rubutawa ba komawa suke su duba wasu littafai ba abin da suka haddace ne komai haddacewa suke shi yasa sai su rubuta littafi suna kan hanya baya bayan al-imam al-ajuri al-imam ibn al-qayyim يا ربو تلتافا سزاد المعاد في حدي خير الإباد من يم مجلده قداد ير ينا فدي ينا شي وانا ربو تلتافا نن ألوك شنتنانينا با أوجي إيك با في حال السفر والقلب شذر مذر شي ألوك شندنك تفيها ني حال تفيها نك تنانينا با أوجي إيك با فننكم جكينا بيدا لا فيها shine sai ce da Allah dan yi hakuri da wannan a ci da hakuri mujalladai biya a ci da hakuri ita kanta wannan magana da yake laracin da mutum da yayi na bayanin yadda ya rubuta littafin da yanayin da yake ciki ya kai shafin ɗaya da rabi in aka ba mutum aka ce ya haddace wata lugha ne ko zai koya ai wanda na dan fada kun dan ji dadin ta ko yace wal qalbu shadara nazar ko da nan kai aka tsaya ai kun san larabcin mai dadi ne to shine wannan saboda haka sai yace abinda zai ambata abinda ya iya zuwa masa a tunanin sa ne wallahu al muwaffiq fi dalik Allah nake fata ya datar da ni a cikin wannan wa qabla an azkura akhlaq ahli al qur'an wa ma yanbaghi lahum an yata'addabu bihi أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموا كيش وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن كاف أنبت أخلاق أهل القرآن كاف إن شركي سيئنفار أنبتا بأمة كرنتاء القرآن مزواء القرآن متانا القرآن وما ينبغي لهم ان يتعدبوا به da kuma abin da ya wajaba a gare su su ladabti da shi azkuru fadl hamalati alquran to zan fara fada musu falalarsu idan mutum ya san matsayin sa a jami'a idan mutum zai karanta law to a aji dai suna da wani darasi da suke cewa legal method a ciki za a yi ta zuga kai a nuna maka kai ba dai kake da sauran mutane ba sunan kalanet pass wai kai ma wai kai ka san komai to bayan an ta kuzuzuta ka an nuna maka lauya ba daidai yake da mutane ba to daga nan sai a zo a fara maka akhlaqu al-muhamat al-muhamin ethics sai a ce to ga abinda ake son kai ga abinda ake son kai ga abinda ake son ka zama ga dabi'unka ga halayenka to tsowa hanya ce ta musulunci idan kina so ƴaƴanki su zama mutanen kirki to ki fada musu falalan mutanen kirki to daga nan sai ki zo sai ki fada musu ya ake zama mutanen kirki to shi ma nan hanyar da ya bi shi da wannan dariqatu targhib hanyar kwadaitarwa ta hanyar me ta hanyar suffanta ma mutum waɗanda ake son ya zama kamar su shi an fada mishi matsayin su ga su ga su sai ya ce to ba girin ba te mai misali sai ki ce kina son danki ya zama dan kasuwa shi in kai zama dan kasuwa zaka rika kaza kai kaza sai kaza to kin gaba fada mishi fazailu tujja ko kallan yan kasuwa to daga nan kaifa tasiru tajiran yaya za kai ka zama dan kasuwa amma sai da aka fada mushi falalan yan kasuwa to kafin a fada mana dabi'un mahaddata alqur'ani ko masana alqur'ani to me falalansu shin mutane ne su kaman sauran mutane a gari ko ku a'a suna da wani matsayi a wajen Allah ta'ala mahaliccin su na musamman da Allah da kansa ya ba su manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ambata falalarsu suna da su suna da waɗannan falalolin to mu fara jin su in ji Allahu alaihi falalarsu sannan sai a zo a faɗi ɗabi'unsu li yaghdabu fi tilawatihi wal amali bihi domin su waɗanda ake karanta ma littafin su yi kwaɗayin karatun alqur'anin wal amali bihi da kuma kwaɗayin aiki da shi wattawadu'i sannan kuma su zama masu kankantar da kai liman ta'allamu minhu ga malamin da suke koya a wajensa aw allamuhu ko kuma almajirin da suke koya mawa ita ce ka'ida malami ba a son ya zama mutakabbiri idan malami ya zama mutakabbiri ba za a fahimta karatun shi ba kuma karatun sa baya da amfani sifaffan ko da ke zubar da malami ya zama mutakabbiri mutakabbiri na farko dai ba za a mai gyara ba ya wuce gyara shi shi masumi ne ko shi wancan da aka ce mishi alagafar ta malam alhaji kai ya je hajji ya dawo ya sake koma haso uku a nan hudu aka ce mai alhaji ya ce wushe dan annabijo to kaga shi yanzu shi annabijo ne ba laifi baya zunubi baya kuskure kaga takabbur ta babu ke a cikin malamai magabata akwai malamin da malami ne bi ma'anar kalima amma malaman hadisi suka aje shi gefe guda in yau kika ga sunan shi a cikin hadisi hadisin da'ifi hadda yana da ita ba tamamul hifz tamamul dhabt kuke cewa ba to tamamul dhabt to huwa tamamul dhabt amma ina ya samu matsala a dabi'un sa daga cikin dabi'un wannan malami rahmatullahi alai cewa yake shi ko sallah ba zai fito ya hada sahu da mutane ba sai kai ka zo kana hada sahu da jahilai ya za a ce jahili zai na hada sahu da kai a masallaci kawai sai ya rika yin sallar shi a gida yake sallar shi baya fita har shi ne yake fada yake cewa kamar da al-Imam Zahabi yake ruwaito masa a cikin Shaykhul Alamin Nubala da kuma littafin shi Mizanul Atidal yake cewa shi ba zai fita ba hada sahu fa innal musaffata ma'al awam tuhibbu bil mughuati sai hada sahu da garin magamar garin mutane kai kowa yazo ka hada sahu da shi yace zubar da mutunci yake shine sai al-Imam ibn al-Imam az-Zahabi sai yace la'ana Allahu hadhihi al-muwa'ata allati tamna'u min huduri as-salah sai Allah ya kine mu wannan mutuncin dake hana a zo ai sallah da girman kai ko babban malami ne kun mutum yana karanta hadisi zai ga sunan shi ga yayin kawai sai ka ji an faɗi sunansa a cikin hadisi to amma da zaran ya shigo a cikin hadisi to hadisi ya tashi aiki da'ifi malamai suka tashi sai a zo a ce tarakahul ulama litakabburi malamai sun kyale shi an daina saboda girman kansa kuma wallahi babban malami ne to ka mutum ya zo ne tawazu sannan su shi kuma almajirin dama shi aka fi maso ya zama mai tawazu mai neman karatun domin shi malamin da ya karatun idan yana da girman kai kyale shi zai amma ya riga yayi karatun kuma duk da haka za a samu su wanda za su ce mu dai za mu iya ai akwai dalibin da yake da naciya ko da malamin sa zai rika sanya tirmi ne ya sa doya ya cika ta ya yi safara a saman shi to zai zo ya karatu a wajen shi akwai almajirin al-Imam Malik rahmatullahi alaihi da yayi wani dan rashin ladabi al-Imam Malik yace a mishi bulala uku yace in dai kullun ka yadda zaka min bulala uku ka ban koda hadisi ɗaya ne to ni na yadda kullun in zo a min bulala uku a tsattsaula min sannan sai a ban hadisi ɗaya to kun ga akwai wannan to amma sifa babba da ake son malami ya sufanti da ita cikin manya-manyan siffofi ya zama yana da tawazu ya tawazu ga ɗalibansa ya tawazu ga sauran mutane ya tawazu ga ƴan uwan shi malamai shikenan sai karatun shi ya zama mai fa'ida Allah ya sa mu zama haka to kun ga abinda zai fara faɗi kenan falalar su mahaddata alqur'ani ko kuma makaranta alqur'ani gabaki ɗaya albabul awwal babi na farko فضل حملة القرآن فللر مدوكا القرآن إن أنشي حملة منفسرة أباي جمع حامل لي إن أنشي حامل شيني وانديك لو تدع أبو وحملناه على ذات ألواح ودسر قاق وحملناه مكا لو تيش تو حملة يا لوكا تو حامل مي لوكا to nan malamai suka ce in aka ce hamalatul qur'an la yuqsadu bihi huffazul qur'an an zahri alqalb ba ana nufin duk sai alaramomi wanda suka haddace alqur'ani ba a hamilul qur'ani shine duk mutumin da ya shagala da alqur'ani ko da bai haddace shi ba yana cikin hamalatul qur'an kaman yadda in aka ce ahlul qur'an yana ciki duk mutumin da ya shagalta ya ba alqur'ani rayuwarsa yana ma alqur'ani hidima ko da bai haddace shi ba gabaki daya to yana cikin hamalatu kitabillah kuma sannan yana cikin me yana cikin ahlul qur'an yana cikin mazuwa alqur'ani mutanen alqur'ani akwai mutanen da Allah ya ba rayuwarsa albarka sai ga su ba su haddace alqur'ani ba amma kuma ta sanadiyar su an haddace da yawa akwai wasu daga cikin malamai haka zaki gan su tun a can da to falalar su so da haka kowa ya kokarin ya ga me zai iya ba alqur'ani a oye wace gudunmuwa zai ba alqur'ani sannan wani bangare ya ware a cikin rayuwar sai ba alqur'ani mai girma qala Allah azza wa jalla Allah yace innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يبدون تجارة لن تبوح ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله للي ودن لسكي كرن تلتافن ألا سكي بي بيسا هم فسراتكو يتلون مكتشي تلا شيني تتبع شيني يبيبي daga cikin fassarorin da aka samu Ibn Abbas yace yatluna ay yattabi'unahu suna bibiya alqur'ani yatluna kitaballahi suke bibiya alqur'ani suna karanta shi bayan sun karanta shi suna fahimtar sa bayan sun fahimce shi suna tadabburin sa domin at-tadabburu fawqa al-fahm sannan bayan haka sun dauki alqur'ani ya zama shine hakimi ne musu hukunci sannan sun dauki alqur'ani a matsayin littafin da za su yi aiki da shi kamar yadda sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da zan rasa allura ta a cikin duhu in na karanta alqur'ani zan iya ganin ta allura kafa allura a cikin duhu ce zan iya gano ta a cikin alqur'ani sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu yana nuna ne duk wani abu da ya kubuce ma mutum na shari'a to in ya koma alqur'ani zai same shi duk shari'ar da mutum yake nema yanzu wannan hauma haumar da ake yi a duniya an ki littafin Allah amma da an bi alqur'ani wallahi tallahi ba za a shiga wannan hauma haumar da ake ciki a cikin duniya ba kuma duk wanda suke kan alqur'anin ba sa cikin hauma haumar a rude ainan hu a ruga da gudu a ce ai yamma sai hu a je sai a ce a ba nan bane sai a ce a dawo kudu ri a dawo ba haka ke tafiya yanzu a duniya ba yanzu wani mai hankali ya kamata ya rika kafa hujja da America yanzu mai hankali ya kamata yanzu a wannan abubuwan da suke faruwa a America ya kamata mutum yanzu ya zama America ce makomashi ya zama wajen da zai rika sha'awa yana hujja da ita ana damba a majalisa ana doke-doke ana harba bindigogi su ne kuma da an yi magana su ake kwaikwaya a mulki to ko American da muke koyi da ita ba haka take yi ba kai kake koyi da America la shirika kuma da kake yi mu kan ba ma yi abun kunya to a dawo qur'ani kowa ya dawo qur'ani ya gani bature banacho marubuci ne dan kasar ingila marubuci ne na adabi yana da rubuce-rubuce da ya rubuta littafai na novels masu yawa yana fada yana cewa da duniyar da take cikin hayaniya a yau za ta bi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muhammad to da sai ta fita daga cikin hauma-haumar da take ciki bature banacho anne ne har ya mutu bai musulunta ba amma Allah subhanahu wata'ala ya matse shi ya fada wal haqqu ma shahidat bihi al-a'da'u ai gaskiya ita ce abinda abokanan gabanka suka yi maka shaida akai sai wani zai bada labari kanka ana tambaya ce ka wani ni ba ma shiri da shi amma gaskiya mutumin kirki shikenan magana ta kariya shi to me yasa baka kirki da shi sai ya sake bada amsa ce saboda shi mutumin kirki ne ko ni kuma dayan ne Allah shi kyauta to ka kun gani innal ladhina yutuna kitaballahi wa aqamus salah kuma suka tsayi da sallah babu yadda za a yi mutum ya zama makarantar alqur'ani amma baya iqamus salah iqamus salah al-imam at-tabari a cikin tafsirin sa yayi dogon sharhi game da iqamus salah shi shine tun daga farko mutum ya koyi yadda ake yin ta ya san kuma lokutan ta sannan yayi ta cikin tsarki kun ga ya san yadda ake tsarkin kenan ya san yadda ake alwala sannan ya zo ya yi ta a kan lokacin ta bayan ya san lokacin sannan kuma mutum ya zo ya yi ta yana da khushu'i yana mai ba da farillai yana mai tsara sunnoni yana mai kula da mustahabbai yana nisantar ababen da aka haramta yinsu a cikin sallah yana kauce ma abubuwan da suke makaruhai kamar yadda Hakimul Asab rahmatullahi alai yake siffanta sallarsa ce na kan zo in tsaye da sallah ina cikin tsarki in yi kabbara ta girmama Allah in tsaya ina karatun alqur'ani girman Allah na bayyana a gabana sannan in yi ruku'u ina mai kankantar da kai ga Allah in dago in tsaya domin girmama Allah sannan in yi sujada ina mai ƙara kaskantar da kaina ga Allah har zuwa ƙarshen sallata sai ya ce wa ma'a zalika idza qadaytuha akhafu an la tuqbala minni yace duk da wannan abin da ne amma ina jin tsoron kada in na gama sallah kuma Allah bai ansa ba kun ga bainal khawfi wal raja'i ce tsakanin fata da kuma me da tsoro wato iqamus salati kenan wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suka rika bada abinda muka ba su sirran abuye malamai suka ce nan nafila kenan idan mutun zaki ma wani kyauta to kake zo kawai ki bayyana a fili kyauta boye ta ake san ayi wa rajulun تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه غاية الإخفاء كنا تكم تاني بقي الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أقيم تمن دمي تصدق بصدقة فأخفاها يصدق وتئرن صدقة نافلة يقويت حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حرح ونش بيسان أبن دام يبادع با غاية الإخفاء كيرا توانا كيرا أماني وعلانية زكاة كيرا فتفر الله إتسوا أكي أبينا كذا تسكي أرقات شوى كنا دا كمپاني كذا كنا دا كمپاني كذا أما كمسي متانيس دوسنا في روي كنا دا كاقوا أظهري زكاة كي سبينا زكاة كي ونباء بكاة قويوا domin sheda mutane za su yi miki ai shi ai ba san wani ko yana zakka shi kai ka taba jin zakkar shi ko to Allah shi kyauta yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan wani kasuwanci da Allah subhanahu wataala kasuwancin da ba zai yi asara ba babu halaka a cikin wannan kasuwancin kuɗi zai dawo uwar sannan kuma za a samu riba kuma ribar mudha'afa أضعاف مضاعفة الله يكي ليوفيهم أجورهم الله يا مسو حكا ندن يشكا مسو لا دكينسو سي أكي جمع أجر سي أكي شي أجور با ليا با ويزيدهم من فضله سننكم باين يا باسو يكارا مسو أبند أكي شي ما فضلو شيني أبا متن أبند با حكا سبا شيني فضلو أي شي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فاللر الله شين أبا وندي يكي سو wanda yake so to kun ga fadlu kenan innahu ghafurun shakur Allah subhanahu wa ta'ala ya sufanti da manyan sufofin nan guda biyu sifatul ghufran wannan ke nuna mai karatun alqur'ani Allah zai gafarta masa zanubin sa sannan shakur Allah subhanahu wa ta'ala mai godiya ne shi ya halice ka yasa ka kamai aiki kuma idan yayi kai ya gode ma kuma godiya Allah subhanahu wataala ba ta fatar baki bace godiya sa ba ta fatar baki bace kawai shikenan yace na gode a godiya ce da tukuici kuma idan ya tashi tukuicin shi baya tukuici daidai yadda aka yi ko kuma ya kalli me aka masa shi ninninka mutum yayi aikin alheri daya ya bashi goma daga goman nan kuma ya ninka zuwa 700 daga 700 kuma ila adhafin kafira ai taninkawa ninkin da ba shi da iyaka to ne ku wannan waye yake wannan shi yasa da yace a bashi bashi ma sai yace fa yudha'ifuhu lahu ad'afan katira man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana waye zai ba Allah subhanahu wataala bashi rance in ya tashi biyan shi ninnin ka masa to haka idan mutun yi aikin alkhairi Allah subhanahu wataala idan ya tashi biyan sa ko zai biya shi kuma yin ninka masa kuma yin ninka masa yin ninka masa yin ninka masa Allah subhanahu wataala ya taimake mu wannan babun ba zai gamin mana ba akwai hadisi guda uku daya na Anas daya na Abdullah ibn Amr al-As daya kuma na Ibn Mas'ud sai mu bassu sai a majalisi na gaban in qaddara Allah al-liqa'a wal-baqa' sai mu karanta su sai mu kuma karanta babun da yake kusa da shi da abinda Allah ya saukaka a gare mu ya saukaka a gare mu Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka